أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لأريه أدود 30 دبيو ودوانا رانا تديدي دا غوما غوات تقوث شكرا تدبو بيو دا غوما شاد ايا تميلادية za mu tashi darasi na 10 a cikin karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan wata na ramadan a wannan masallaci na alqur'an za mu tashi aya ta 48 a cikin suratul ma'ida a tambayoyin da aka rubuto na yau ga na farko ta farko menene matsayin fixed deposit da kuma interest da ake amsa a addinin musulunci a interest shine ake ce ma riba kari akan bashi da mutun ya bayar shi kuma fixed deposit abinda ake nufi shine ajiya da mutun zai yi a banki wanda za a shardanta masa cewa ba zai cire ta ba sai bayan wadansu kwanaki ko wadansu watanni ko wata daya ko wata uku ko wata shida kuma ga karin kudin da za a bashi yayin da ya zo karba to wannan kudin da yake ajiyewa duk da ana kiranta ajiya bace bashi ne domin banki yana daukan lamuni akan cewa idan wani abu ya samu kudin zai biya ita ko ajiya ba haka hukuncinta yake ba hukuncin ajiya idan ta salwanta idan dai ba kai wanda aka ba mu ajiya kai rashin kula ba ko ka ketare iyaka baka tsare ta yanda ya kamata ka tsare ta ba za ka biya ba domin amini wanda aka bashi ajiya amini ne suka umana'u wanda suke amintattu a cikin shari'a ba sa lamunin abinda aka ba su wal umana'u fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna kamar yadda ibnu asim yace a cikin tofa aminai a cikin abinda aka ba su jibintar ajiye shi a to su ba sa lamunin wani abu daga cikin wannan in wani abu ya salwanta ba za to su ko banki suna lamuni kuma in suka karba ba wai lalle za su je su koye wannan kudin naka bane su kulle shi a cikin akwati a za su karba ne su yi amfani da shi su kansu in suka karba bayarwa bashi za su bashin nan da za su bayar da ruwa a kara musu yadda za su bada bashin kai za su ce in suka tashi mayan maka za su kara maka alal misali kashi 12 cikin 100 su kuma in suka karba wannan kudin in suka ba ma wani bashi za su bashi da zummar ya kara musu kashi 20 cikin 100 saboda haka kashi 8 cikin 100 shine riba su ba kudin nasu bane kudin wadansu ne suke amfani da shi su ba ma wani a ba su ruwa sai kuma su baka tare da kasan wannan ruwan da aka baka haram kan haram to duk da bashin da suka bayar da ruwa haramun ne kai kuma da suka biya ka da ruwa haramun ne saboda haka wannan fixed deposit da ake yi haramun ne a bi halatta ba sai dai idan ya zamanto babu bankin musulunci mutum ya je ya sa kudin sa a cikin wannan ko gwamnati ta sa wannan ta sa kudin ta a cikin irin wannan account din ba za su ce wannan kudin na riba na ruwa ne ba za mu karba ba ka karbi kudin amma karkaci ka karba kai sadaka da shi kuma sadakar ma kada ka bama in ka tashi sadakar yawanci malamai sun fi son ai sadaka da shi akan abin da yake nisantar abin da ya jibinci mutum kamar na ciyarwarsa ko na tufatarwarsa sai dai abin da yake zama to kamar na maslaha kamar a gina hanya ko a yi abin nan a gada ko irin na ko kwalbati yawa irin waɗannan abubuwan waɗanda suke na taimakon al'umma amma yanzu yanda gaskiya halin al'umma yake na yunwa halin al'umma yanda ake ciki na yunwa da bukata da asibiti ka dauko ka ba mutane su ci abinci da shi su magani da shi shine yafi bisa ka bar musu domin ka bar musu kana kara ma wato azzalimi karfi ne a cikin zaluncin sa dan wannan kudin da ka bar musu ka ce wai a ai kai kana tsoron Allah ba za ka karba ba fatuwar malamai a wannan zamani shine a karbi wannan kudin ruwan amma kada mutun ya ci kada mutun ya ci fatar kada mutun ya ciyar da wani wanda nauyin sa yake karkashin sa kamar ƴaƴansa da matansa sai dai ya ciyar da su ya amfani da wannan kudin domin taimaka ma mabukata a cikin al'umma haka zalika gwamnati ma haka zalika gwamnati kuma na san abinnan cikin abinda hukumar shari'a ta taba fatawa da shi shine wannan kudin idan an karba ai amfani da shi wajen maslahar al'umma kamar a bama gidan zakka dan a rabawa mutane amma ba gwamnati ta dauke shi a matsayin kudin shigar ta ba da za ta rinka duk da yake kudin da aka karba in aikin al'umma za a yi wannan ya tsarkake su to amma ai amfani da shi wajen dai share bukatar mabukata ta mubasharatan shine hanya wacce take aula saboda haka wannan shine hukunci dangane da interest da kuma fixed deposit Ahsan akwai wannan yana faruwa waɗansu mutane kuɗi zai zo musu na biyan al'umma ko na ai wani aiki musamman ma na biyan jama'a sai su ce to ai dama an riga an saba a ce je ka dawo sai su je su sa shi a cikin fixed deposit na kwana bakwai su karbi interest din a ciki su dauko sai su ba mutum ai ba su cinye ba wannan interest din kaga haram ta fuska biyu na farko dai sun ce haram sun ci kudin riba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin sab'a al-mubiqat ya ambaci wa aklur riba cin riba sun ci riba sannan kuma sun zalunci mai haƙi da haƙinsa domin wannan jinkirin da suka yi a kowace rana aka yi jinkiri guda daya akwai laifi sun hana mai haƙi haƙinsa suna da laifin wannan jinkirin da suka yi a rubanya musu shi ya adadin kwanakin da suka yi wannan duk wanda ya yi wannan azzalimi ne kuma wajibi ne ya tuba zuwa ga Allah jalla wa ala in ko ba haka ba wannan kudin da ya ci sai ya zamanto masa sanadiyar halakarsa a addini da duniya ko ya sa masa wata cuta ko kuma ya jarabce shi Allah ya jarabce shi da wata fitina wata musiba wani zunubi da zai rinka yi a zahiri ba wanda ya san yana wannan zunubin amma tsakaninsa Allah ya sani yana yi ma Allah wani mummunan laifi wanda kuma Allah ya hana shi tuba har ya mutu akan wannan laifin ya zamanto sanadiyar halakarsa irin wannan ita ce abin da yake daga cikin abin da yakan kawo ma mutum musiba shine zalunci sai Allah ya jarabci mutum a cikin addininsa jarabawa a cikin addini tafi komai muni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a wala taj'al musibatan fi dinina kada ka sanya musibar mu ya Allah ta zamanto a cikin addinin mu musiba a cikin addini shine Allah ya jarabce ka da wani sako da ya hana ka tuba daga gare shi har ka mutu a kansa wannan ita ce babban musiba don baka san a halin da zaka je ka samu Allah ba jalla wa ala wannan yace ai masa karin bayani akan riya kuma shin ya halatta mutun ya kiyin aikin alkhairi saboda gudun kada ya fada cikin riya abinda ake nufi da riya daga ra'a ne na wato gani wato kai aiki dan mutane su gani su yabe ka ba kai aiki dan Allah ya baka ladan aikin ba kai aiki dan mutane su gani su yabe ka kamar in ka tashi yin sallah kai sallah da kiyaye dukkan ka'idodin sallah da sunnoninta in a idan mutane ne in kai kadai ne kuwa ka rinka sallar da ba ruwanka da kiyaye ka'ido da kiyaye sunna nan da nan kayi ta cikin minti biyu ka gama amma a cikin mutane ne sai ka tsawaita kai wajen minti goma kana sallah raka'a biyu saboda mutane su gani su yabe ka su ce kai na kirki ne ko kuma kai ba al'adarka bane kana sallar walaha ka san za ka yi waɗansu baki za su zo a ce abin nan saboda haka daga zarar kakin tashi lokacin da za su zo shikenan sai ka je ka kama sallar walaha dan a zo a same ka kana sallar walaha a ce ai wani ma har sallar walaha yake yi to wannan ita ce riya maganin riya kai ikhlas idan shaidan ya gaya maka ka hana wato ka kakkabe wannan ka tsarkake niyyarka ka ce za ka yi dan Allah ne amma idan ka bar yin aikin saboda tsoron riya to wannan ma riya ce kamar yadda aka rawaito da yawa daga cikin magabata na kwarai cewa barin yin aiki saboda tsoron riya shi ma riya ne ka ce to ai kada ma in zo ma ina yin nafilar ma a ce ina yin riya ne ko kuma ana ba da kyauta an zo ana ba da sadaka sai yanzu ma mutane in na ka dauko ka bayar sai a ce riya kake yi gara ma na tsaya tsakanina da Allah har sai na sami ikhlasin na yi sadakar sai ka ki yin sadakar to wannan shi kansa wannan riyan ne saboda ka ki yin aikin saboda gudun riya ko baka yi aikin da aka ce a yi ba da ikhlasi din to shi yasa malamai suka ce a maganin barin riya shine ka kakkabe ta daga cikin zuciyarka da kuma ka rinka addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ji tsoron shirka wanda take ita ce boyayya ta fuduhu bisa wato a abin a bisa tafiyar tururuwa akan dutse a cikin bakin a cikin duhun dare ba za ka iya ganin komai ba to a boye take ba za ka iya ganin ta ba wani lokaci mutum zai wato ishara ne ga cewa wani lokaci mutum zai yi riyar ba tare da ya san yana yin riyar ba sai tukuna ya gama aikin sai ya waiwaya ya laluba sai ya ga cewa ashe aikin nasa ma babu ikhlasi a ciki to shine sahabbai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam me maganin wannan yace ku rinka roƙon Allah da wannan addu'ar اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم الله أنا نيمن سرنك دنا أيك دنا يشرك دكي أشكون وأنا أبدا نكيد سني كم أنا نيمن غافرك أشكون أبدا دبن سني با أكي أمفاني دكلمة شركة دومي إشارة إرو غشي واريا شركة شيك أرما دومن كابو تاما وان دكي دومن كمر كابو تاما وان دا كي ينريد دومن سني سو كي سو ya zama tukan cewa sun baka lada daga cikin abubuwan da suke maganin riya shine mutun ya rinka tuna abubuwan da suka zo na tsananin da Allah madaukakin sarki yayi akan riya domin ita riya ba kawai tana bata aiki bane kuma ma tana sawa mutun ukuba na aikin na farko dai aikin da kai Allah ta'ala zai ce shi yafi wadata daga dukkan wanda akai tarayya da shi ka je wajen wanda kai tarayya da su biya ka amma shi dai wajen Allah baka da komai sannan kuma ga ukubar da Allah ta'ala zai maka cewa ya ce kai abu ba kai ba sai dan mutane Allah ya ce ai ni ya fi cancanta ka ji tsoro ba mutane ba sannan kuma cewa yayin da mutum ya nemi yardar Allah da fushin Allah to Allah madaukakin sarki zai sa mutane su kishi yayin ku da ya nemi yardar Allah da fushin mutane sai Allah ya yarda da shi kuma ya sa mutane su yarda da shi amma yayin da ya zama to kai tunaninka kawai shine mutane su yarda da kai su yabe ka ka samu matsayi a wajensu alhali kuma abinda kake saba ma Allah ne riya ce Allah baya son ta Allah ko baya son riya sai Allah ya kika kuma ya sa mutane su kika shi samun karbuwa a cikin zukatan baka da iko a cikin akan zukatan mutane da za ka yi amfani da kuɗi ga baki ɗaya dan ka sai zukatan mutane ba za ka lokaci ɗaya sai su jiya su ce ba su san ka ba ko kuma daga zarar wannan abin da kake ya yanke shikenan da ana cewa sai wani yanzu daga zarar wannan ya yanke shikenan sai ka ji shiru dindin ba a cewa sai wannan wani din to amma Allah shine zai sa a soyayyarka da karbuwarka a cikin zukatan mutane sai zaman to a kowa da kowa ya so ka ya karbe ka kamar yanda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so bawansa sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril ina son bawana wani dan haka ka so shi sai mala'ika Jibril ya so shi kuma ya gaya ma mala'iku da ke cikin sama Allah yana son bawansa wani dan haka ku so shi sai su so shi idan suka so shi wannan soyayyar ta mala'iku da ke sama sai ta gangaro da haskenta sai ya shigo cikin zukatan bayin Allah shi ne sai ka ga bawa ya samu kabuli a cikin zukatan bayin Allah sai ga bayin Allah sun karbe shi sun yarda da shi bayan ba ko kobo yake basu ba kamar yanda aka ba da kissar Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn jikan manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi ana yarima mai jiran gado Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan yana yarima mai jiran gado idan yazo zai sumbanci Hajarul Aswad sai yan sanda sun kokori mutane tukuna sannan ai masa fili sannan yaje ya shiga ya sumbanta sai da yan sanda sannan za a bashi dama yayi amma sai ga Ali ibn al-Husayn daga yazo daidai wajen ba tare da wani ya ce ba tare da bulala ba tare da yan banga-banga ba sai ga kawai ana darewa sai a dare kawai ana ganinsa sai a dare sai a kyale shi sai je sun bunci Hajarul Aswad sai ce wane ne wannan ne wane ne wannan wanda ake masa haka shine faraz daga ya amsa masa hadha alladhi ta'rifu al-bath'a wa taqahu wal baytu ya'rifuhu wal hillu wal haramu wannan shine wanda kasar maka ta san takunsa hillu wajen wato abinda yake wajen haramin maka ta san shi dakin Allah ma ya san shi harami ma ya san shi yace wannan shine dan irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jaddihi anbiya'ullahi qad khutimu shine wanda aka sanya kakansa ya zamanto khatimatul anbiya yayi be shi da kasidu masu yawa wanda ke mai kasida mai dadi to irin wannan kabul din Allah ne kadai yake bayarwa baka iya sayan sa da kudi baka iya sayan sa da mulki Allah ne kadai yake bayarwa saboda haka wanda yace yana ganin riya yace za ta bashi kaga kenan wannan ya nuna kan cewa abin ba haka bane to irin wannan tunani na hankali shine yana ɗaya daga cikin abin da zai mutum maganin wato ya bubbuge riya daga cikin zuciyarsa yayin da zuciyarsa ta zanta masa yayi riya din sai ya yake ta da irin wannan ilimi haka Shehu Usmanu a cikin littafinsa a kitab ulum ulumul muamala wanda yayi ga al'umma yanda yake za su gyara addinin su a cikin babin ihsani ya ambaci wajibin wato mutum ya tsarkake ransa daga miyagun dabi'u daga ciki ya ambaci riya abinda ya nuna yanda za ka yi maganin zuciyarka da riya yace maganin ta ilimi na farko tukuna ilimi ilimi shine ka san wato aibin riya kuma ka san cewa ba za ka amfani ba za riya ba za ta amfane ka ba domin ilimi shi kansa babban magani ne domin da shine za ka yi yaki da zuciyarka yayin da zuciyarka ta ce maka abu da abinda ka sani na ilimi sai ya zamanto kan cewa kuna yin gwagwarmaya a yakin a cikin zuciyar a gama ta ce kai kaza ka ce dan me zan yi kaza dan ka samu kaza to wannan shine zai bani kaza kai tana gaya maka kana gaya mata har ya zamanto kan cewar ka samu rinjaye a kanta haka ake magani irin waɗannan cututtuka na zuci kamar yadda Shehu Usman yace yana nan littafin amma fassara shi da turanci turawa suka fassara shi Handbook of Islam shekaru da dama wajen shekara kusan 30 aka shigo da shi nan Islamic Foundation suka shigo da littafin da yawa aka rinka sayar da shi littafi ne mai ma'anar gaske da Shehu Usman ya rubuta shi aka fassara shi zuwa turanci ya laita a fassara shi zuwa Hausa dan saboda littafi ne wanda yake ya san irin mushkilolin al'umman mu kuma yazo ya nuna ma mutane abinda za su sani na wato wajibin larurar addini wannan yace ni na kasance a da can mutum ne mai tsayar da sallah da yin ibada amma yanzu ba haka bane ina so a taya ni da addu'a to Allah ya yi maka wannan ibtila'i ne shine abinda ake gudu wato Allah ya sanya mutum musibar sa a cikin addinin sa lata ka tuba zuwa ga Allah kuma ka bincike alakarka da ƴan uwa musamman alakarka da iyaye ka nemi gafarar iyayenka ka nemi yafewar su musamman in suna da rai la'alla ka yi musu wani abu da suka rike ka da shi wannan Allah sai ya jarabce ka da mummunan sai ya jarabce ka da irin waɗannan dan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa mutum Allah ya jarabce shi a cikin addinin sa ya zamanto yana mugunta alakarsa da iyayensa dan haka ka bincike alakarka da iyaye in kuma Allah ya yi maka ibtila'i sun riga sun rasu to kai waye ta sadaka gare su da yawan addu'a gare su la'alla wannan zai maka shafa'a kan Allah madaukakin sarki ya tallafa halinka ya dawo da kai ga istiqama amma wannan babban musiba ce Allah madaukakin sarki ya yaye maka amma lalle ka bincike alakarka musamman da iyaye da ƴan uwa saboda waɗannan su ne abubuwan da suke wato sanya mutum Allah ya sanya masa ibtila'i a cikin addini Allah ya kyashe mu wannan yace dan Allah menene hukuncin wanda ya ci abincin dan Daudu ko menene hukuncin wanda ya yanke wa mutum ɗan yatsu biyar cin abincin ɗan Daudu ɗan Daudu abincin da yake dan dai halal halal ne dan dai halal halal ne kuma ai mushkilarsa mushkilar ɗan Daudu ba a sayar da abincin ba ne in banda haka da yawa za ka je kasashen musulmi kasashen larabawa duk ma sayar da abincin maza ne to ka ce musu ɗan Daudu in dai sayar da abinci shine in dai namiji ya sayar da abinci shine Daudu to wannan ba Daudu bane abin da ake nufi da Daudu shine wato al-mukhannas namiji mai mayar da kansa mace namiji mai mayar da kansa mace shine dan Daudu ko kuma shine dan 50 shine mai sayar da abinci ko amma da dan Daudu to adatan dan Daudu shine mai mayar da kansa mace wannan ko Allah ya tsine masa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin hadisi ingantacce yace la'ana Allahu al-mutashabbihina bin-nisa'i min ar-rijal wal-mutashabbihati bir-rijali min an-nisa' Allah ya tsine ma mazan da suke koyi da mata suke kwaikwayon mata da matan da suke kwaikwayon maza shine ake cewa wato istadyakat ad-dajaja kaza ta zamanto zakara ko kuma a ce istanwaqal al-jamal raqumi ya zamanto taguwa mai namiji mai kama da mata raƙumi ne ya zamanto taguwa kenan to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kuma irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam koransu yake daga cikin al'umma saboda za su bata tarbiya dan haka akwai waɗanda suke su haka Allah ya yi su a cikin ɗabi'ar su maza ne amma kuma ɗabi'ar su irin ta mata ce kaga in suna magana da karya murya irin ta mata ba kallafa maka ɗabi'a ce in suka ji tsoron Allah wannan ɗabi'ar ba za ta cuce su da komai ba suka tsaya suka yi istiqama amma wanda suke yin wannan za ka ga har sukan je ma su je su ce ai musu operation a mayar ai musu allurar da za ta sa su yi mama kamar na mata wannan irin wannan operation din bai halatta likita yayi ba domin ka taimaka masa akan saba ma Allah to waɗannan yin wannan haramun ne su yi, amma dan suna wata sana'a suna sayar da abinci wannan bai kamata a kyamace su wajen wannan ba, musamman idan ya zamanto kan cewa an san suna da istiqama akan addini. Amma yayin da ya zamanto kan cewa sun zo wajen da suke sayar da abincin ya zamanto dandalin da ake haduwar banza, dandalin da matan banza suke zuwa da kuma mazan banza ƴan uwansu suke zuwa suna neman su saboda abin da dama yake yi kenan, ya zamanto kawali mai hada mazan banza da matan banza, to wannan mutum ya kaurace ma nan wajen saboda saukar fushin Allah. Kada ka taimaka musu a cikin saban Allah, ka kaurace ma nan wajen saboda mutane ba wai dan abincin bai halarta ba, dan saboda kada ka taimaka a wajen saban Allah jalla wa ala. Kuma kada a wato ka nisanci mawaqi'ul fitan, mawaqi'ut tuham, wurare na tuhuma, domin aka ganka a nan wajen za a tumci imanin ka a ce a yau mun ga malam fa a wajen wani kai ko dai ba shi ka gani, saboda an san waje ne wanda yake na asrarin mutane, waje da aka san asrarin mutane kada ka je saboda gudun tuhuma. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito da Safiya yana rakata daga cikin masallaci, aka ganshi tare da mace, sai nan da nan wanda ansar su bi da su ganshi, sai suka yi sauri suka yi gaba, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala rislikuma, ku saurara, innaha Safiya, ba wata bace, Safiya ce. Suka ce subhanallah ya rasulullah, suka yi tasbihi cewa ya rasulullah yaushe zai yi maka wannan zatan, sai yace a inna shaytana yajri min ibni adam majra dam, shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam irin gudanar jini, kada ya jefa wani abu a cikin zuciyarku, domin yayin da mutum ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munan zato ya halaka, ya gama halaka har abada saboda tsabar rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam, dan yayi musu katanga kada shaytan ya jefa wani abu a cikin zuciyarsu, sai ya gaya musu yace kada ku tuhuma. To wannan daga nan malamai suka dauki asali na wato al-ibtiad min mawaqi'at tuhum, ni mutum ya nisantar da kansa daga wuri na tuhuma, wuri da kasancewa na mutanen banza ne kada ka je, ko da abin da zaka yi a wajen halal ne, saboda ka tsare mutum, saboda tsare mutunci yana daga cikin abin da ake so a cikin shari'a. A dangane da wanda ya yanke wa mutum ɗan yatsu biyar, idan da gangan ya yanke shi ma haka za a yanke masa ɗan yatsu biyar, sai dai idan wanda aka yanke mai ɗan yatsun ya ce yayi afuwa a bashi diya, kuma ya ce yayi afuwa babu komai, Allah ya biya shi a lahira, Allah ya yi masa a lahira ya ce ya yafe. Amma in ba haka ba, hukuncin shi ne a yi kisasi, shi ma a yanke masa ɗan yatsu guda biyar. Idan ku aka ce za a karɓi diya, sai a bashi rabin diya, rabin diya shi ne dinari 500, wato wajen miliyan 7 kenan, tunda yanzu diyar rai wajen miliyan 13 ce ko miliyan 19 a cikin kalandar hukumar shari'a. Na'am. Idan aka zo yin kisasi, garin an zo kisasi, garin cira haƙori ɗaya aka cira haƙori biyu, ba matsala, akwai matsala. A nan wajen za a biya shi daga baitul mal diyar ɗaya haƙorin da aka cire, idan yayin da ake zartarwa, tunda akwai mai zartar da haji, shi dai da ya kuskure ba za a ce shi sai an zartar da haddi, shi za a cire haƙorinsa ba, tunda aiki yake da umarni, kuma an san gwani ne wajen wannan ya kuskure. Idan ya zamanto kan cewa kuskure ne, to baitul mal za ka ɗauke masa wannan. Amma idan da ganganci a ciki, to shi kuma za a cire masa naka ɗaya haƙorin, in da ganganci a ciki. Saboda haka wannan shi ma duk zai koma ya zuwa ga hukunci, dole sai alƙali ya duba ya gani ya ga yaya abin yake. Yawwa Ahsan, wajen cire haƙori za a yi masa anesthesia ko ga ƙarfi da yaji za a je a samu pincers a bincike kamar yanda yayi. Abinda malamai na wannan zamani suka yi fatawa da shi shine kan cewa babu laifi a yi anesthesia wajen cirewa, a yi anesthesia domin a cire, domin ba maqsudi shine a ji zafin ba, maqsudi shine barnar da aka yi na aibin da aka sa masa ne cewa ba shi da haƙori, shi ma wannan a yi masa wannan aibin. Saboda haka hatta wajen yanke hannu kamar yadda malamai suke fatawa da shi a Saudiya, inda ake idan nan ake aiwatar da haji din, za a yi masa allura ne inda ba zai ji zafi din ba, sannan a yanke. Duk da yake abin nan akwai abin dubawa a ciki na wannan, amma dai wannan dai abin da zan iya tunawa kenan, kuma zan sake bincikawa idan akwai wani kaulin daban wanda yake shine mafi rinjaye, zan sanar da ku insha Allah. Wannan yace yana son addu'a da ni da wannan majalisin yi masa addu'a kan ya samu aiki, shi dai driver ne, to Allah ya madaukakin sarki ya baka aiki. Wannan yace yana neman ƙarin haske cikin matsayin namijin visa da ake yi wajen zuwa aikin haji, inda mutum yakan tsaya a matsayin muharramin wata daban wanda ba su da alaka, kuma yaya matsayin aikin hajjin da aka je ta wannan hanya. Wannan yana daga cikin ƙarya, yana daga cikin ƙarya, domin baka da alaka da mace ka ce kai muharramin ta ne. Wannan yana daga cikin ƙarya isabilillahi, sai dai wanda suke yi Allah ya yafi. Sannan kuma ita macen idan ta tafi da wannan mutumin ta tafi a cikin saban Allah, tunda ba muharramin ta bane, kuma haramun ne mace ce tafiya ba ta da muharrami. Ko da hajjin wajibi ne, idan ba ta da muharrami wajibcin ya fada akan ta, har sai ta samu muharrami. Saboda haka idan har tayi hajjin a haka fa, hajjin yayi amma kuma ta saba ma Allah, akan tayi tafiya babu muharrami. Amma wannan ba zai sa aikin ya ikarbuwa ba. Shi kuma wanda ya wannan mijin bizan ya saba ma Allah akan ƙaryar da yayi. Idan kuma har ya zamanto cewar zai tafi tare da mace wadda bata halarta a gare shi ba, dan barnar ma tana fin wannan, dan abin da yake faru shine sai ai wannan tafiyar daga shi wannan abin nan mijin bizan wanda za a ce kamar wato bunsurin aro kenan, at-taisul musta'ab, da shi da matar har ta kai ma wai har ta kai koyaushe tare suke a mota, suna tafiya tare, a ba su daki sai a ce ai mace da namiji ne, ko kuma wa da kanwa ne, a ba su daki tare. Kuma sai kaje wani ya ce a ai da tsoron Allah ba komai, sai a zauna a kwana, ai ba komai, ai ibada aka je. Wani tsoron Allah, Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, kace kai za ka yi tsoron Allah. Ya ce idan la yahlu wanna rajulun ma'a imra'atin illa wa ma'ahum, la yahlu wanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'ahuma du mahram, kada mutun ya kuskure ya kadaita da mace face akwai muharrami tare da su. Kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk ya kadaita da macen da bata halatta gare shi ba, to na ukun shine shaydan. To kaga a cikin sako kenan yake, dan haka wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya kamata a ringa kula da su. Kada a je domin neman yardar Allah, a je a janyo makai fushin Allah. Dewa waɗansu irin wannan ne yake zamantowa sanadiyar bacin aure, daga wannan shikenan sai riba ta abku, ko kwanto da shakka da tuhuma ta abku tsakanin miji da mata, ko kuma wata alaka ta kullu tsakanin wannan mijin bizan da wannan matar da matarsa ba, shikenan daga haka kuma an samu abin da zai zo ya bata zaman aure, ya zo ya raba iyali, ya zamanto kan cewa yara sun taso a gida babu osu, ko yara sun taso ba a gaban ubansu ba, ko makamancin wannan daga cikin barna wanda take zuwa. Yasa irin waɗannan abubuwan shari'a ta tsare su, saboda bacin iyali bacin al'umma ne baki ɗaya, saboda haƙƙi ne da yake tafiya ya zuwa ga waɗansu wanda ba su ne suka so mai yin laifin ba. To tambayoyin gaskiya suna da yawa, ba zai yiwu ya zamanto mun amsa su ga baki ɗaya ba, kuma gashi har muna cin lokaci fiye da yadda muka yi ittifaki, don haka sai in Allah ya kai mu kuma wani karon insha Allah ma amsa. Na'am. To kamar bara ma fa an yi wannan kuka, masu bin karatu, idan malam Sa'idu yana karatu sai ga masallacin an dure ana ta jin sa. Shi kwa ladabi wajen karatun Al-Qur'ani shine a saurara, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ku sani cewa akwai albarka a cikin abinda Allah ya ce na kai kawai kana sauraron Al-Qur'ani, kai kawai kana sauraro ya shiga jikinka, akwai albarka a cikin wannan. Kada ka haramta ma kanka wannan albarkar yayin da kake shagalta kace zaka karanta. In lokacin makaranta ne da ake karantarwa, to shikenan sai ka rinka bin karatu. Amma wannan wanda yake ana jan baki ne dan ka saurara, watakila a cikin sauraron nan naka Allah ya baka wata fahimta, ko ya tayar maka, ko wani tunani ya tsirso a cikin zuciyarka wanda zaka nemi bayani a kansa, wanda zai albarkanci makarantar baki daya. Saboda haka ka saurara din ka samu wannan fa'ida shine yafi. Duk da yake karatun bara mun ce akwai illar cewa kada a cuɗanya masa karatu, domin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rinka binsa karatu a cikin sallah, don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake, qur'ani ne, wato kada wani lokaci kada ga laifin waɗannan, qur'ani haka yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun alqur'ani, sahabbai ba sa iya rike kansu, sai ga suna binsa da karatu din, shine ya hana haka, yace mali unaza'ul qur'an, me yasa ake jayayya da ni wajen alqur'ani ake neman a fulge shi daga wajena ina karatun sa yace la'allakum taqra'una khalf wara'a imamikum kuna karatu ne dai la'alla kuna karatu ne bayan limamin ku suka ce suna yi ya rasulullah yace la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi sai dai in karatun fatiha ne shi wannan saboda babu sallah ga wanda bai karatun fatiha ba kamar wanda yake mazhabar imam shafi'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta kan a karanta fatiha amma yana karanta sura yace kada a bi shi saboda tasirin alqur'ani ne yake sa irin wannan saboda haka to kada a yi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin sallah to kada a yi kuma Allah ya ce in an karanta a sauraron shine yafi na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
الله تعالى bayan yayi bayanin cewa ya saukar da at-taura kuma ya bayyana abin da ke cikin ta na hukuncin Allah cewa haske ce da shari'a yace kuma ya saukar da injila da abin da ke cikin ta na shari'a da kuma wato matsayin waɗannan littafai a wajen Allah da abin da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin su da kuma cewar ya sanya mu kowace al'umma shari'a da tsari da suke bi da yace su Yahudawa ga nasu Nasara ga nasu sai akai hatima da kuma abin da yake shine maqsudin duk wannan bayanin da abin da ya gabata kamar shimfida ne cewa Allah ya sauka shine ya saukar da alqur'ani kuma hukuncin Allah a cikin alqur'ani shine hukuncin da alqur'ani ya kunsa da cewar matsayin alqur'ani dangane da sauran littafan da suka gabata shine Allah ya ambata a cikin wannan ayar Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq kuma mun saukar da littafi ya zuwa gare ka ya rasulullah bil haqq da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi na daga littafi na daga littafan Allah wa muhaiminan alayhi kuma mai yin shaida a kansa mai amincewa da shi Allah madaukakin sarki ya ce ya saukar da at-taura ya ambace ta da sunanta yace ya saukar da linjila ya ambace ta da sunanta amma da yazo wajen alqur'ani bai ce wa anzalna ilaykal qur'ana ba sai ce wa anzalna ilaykal kitaba menene hikimar rashin ambaton alqur'ani da sunansa sai aka ambace shi da sifarsa wato kamar Allah yana cewa ne in dai littafi ne na Allah da ake magana to shine wanda Allah ya saukar akan ka kamar wato ba kamar babu wani littafi na Allah in ba alqur'ani ba a cikin wannan itlaqin akwai sifanta alqur'ani da cewa shine ya tara sifofi cikakku na littafin Allah domin a bayan kasa babu littafi wanda yake na Allah a hannun mutane in ba alqur'ani ba domin at-taura littafin Allah ne amma Allah ya saukar da shi ga annabi Musa Allah ya dauke shi sai abinda ya saura wanda yake an kakkara waɗansu abubuwa an cancanta waɗansu abubuwa daga abinda Allah ya saukar ga annabi Musa aka kira shi at-taura amma ba shine at-taura na hakika da Allah ya saukar ba saboda kaga bai zamanto shine littafin Allah na hakika ba wanda yake hannun mutane kenan haka dalika linjila wanda yake hannun mutane bai zama to shine littafin Allah na linjila na hakika da Allah ya saukar da shi ba babu littafin Allah na hakika wanda yake da wanda ya kunshi addinin Allah sahihi batotar in ba alqur'ani ba shine fa'idar maimakon a ce wa anzalna ilaykal qur'an dinnan aka ce alqur'ani sai ya dauka wannan wani littafi ne ma kamar a taura da linjila din sai Allah ya ambace shi da sifar cewa alkitab littafi wanda yake munazzal min indillah abin saukarwa daga Allah Allah ya ce ya saukar da shi bil haqqi da gaskiya ai yana kunshe da gaskiya abin da ke cikin sa gaskiya ne kuma saukar alqur'ani din da gaskiya ne wato da sanin Allah anzalahu bi ilmihi da ilmin sa Allah ya saukar da shi wato ba ittifakan bane kawai ya faru wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki shikenan sai aka jaso ma magana a'a Allah maqsudi yayi da ni wato da nufin sa da ilmin sa ya saukar da alqur'ani sannan kuma bil haqqi dinnan tana nufin kan cewa shi alqur'ani wato abin karfafawa ne da gaskiya abin karfafa shi ne da gaskiya dan haka alqur'ani baya bukatar wani ya taimake shi hujjar sa tana cikin sa hujjal alqur'ani gaskiya dake cikin alqur'ani tana ita ce wato mai taimakon ita ce mai karfafa shi sai sa zaka ji Allah ta'ala yake cewa yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da shi kuma da gaskiya saukar ta sa ta kasance kuma Allah ta'ala yace qul aminu bihi aw la tu'minu ko ku imani da shi ko kada ku imani alqur'ani baya bukatar sai kai takallufi kanka tabbatar da cewa gaskiya ne gaskiyar sa a ciki take kuma shi abin karfafawa ne da wannan gaskiya din sannan Allah ta'ala yace musaddiqan lima bayna yadayhi ya sifanta shi da cewa shi alqur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ya gabace shi wannan ya daya daga cikin mu'jizozin alqur'ani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta tarihin magabata bai karanta tarihin al'ummomin da suka gabata ba kuma babu bayanin al'ummomin da suka gabata gabaki dayan su a cikin at-taura da linjila domin akwai alqaryatu waɗanda bayanin su baya cikin at-taura da linjila kamar samudawa kamar adawa kamar qaumu tubba duk waɗannan al'ummomi ne da labarin su ya zo a cikin alqur'ani ba sa cikin at-taura ba sa cikin injila sannan kuma alqur'ani yana bayyana daya daga cikin sabanin ahlul kitab inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana kissanta ma bani isra'il mafi yawan abinda suke sabani a cikin sa duk wannan alama ce ta gaskiyar alqur'ani cewa mai gaskata abinda ya gabata ne na alqur'ani na littafin farko yana daga cikin gaskatawarsa abinda ya faru da ayatul rajmi ayatul rajmi jefe wanda yayi zina suka canza amma alqur'ani inda ba dan alqur'ani ba da ba za a sani ba da haka wannan shari'ar za ta canza ba san hukuncin Allah a cikin at-taura ba amma alqur'ani shine ya zamanto mai gaskata shine ya zamanto mai bada bayani akan wannan haka dalika nasara sun rasa yadda za su gamsar da yahudawa su yadda cewa annabi isa haihuwa ce ta mu'jiza aya ce su a wajen yahudawa annabi musa haihuwar shege akai masa ta'ala allah amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira haka suke cewa saboda basu yadda da wato ayar da ta faru ba ta haihuwar sa ba tare da uba ba kuma suka fadi buhtanan 'aziman akan maryama suka fadi wato sharri mai girma akan maryam suka ce mazinaciya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qawlihim ala maryama buhtanan azima alqur'ani shine yazo ya gaskata abin da ke cikin linjila na cewa annabi isa an haife shi haihuwa wacce take ta aya ta mu'jiza saboda haka alqur'ani ya gaskata abin da ke cikin linjila wanda yahudawa suka karyata wa muhaiminan alaihi kuma alqur'ani mai almuhaimin ma'anar almuhaimin ai almu'aimin daga amana ne wato mai yin imani mai amincewa da abin da ke cikin at-taura da linjila wato idan abu ya zo cikin at-taura da linjila idan alqur'ani bai amince da shi ba to baya ciki kenan shine ma'anar al-muhaimin alqur'ani shine mai amincewa da abin da ke cikin duk abin da aka kawo a cikin at-taura da linjila a ce to a duba a cikin alqur'ani shi yasa kaga yake ka'ida a wajen malaman al'umma mu a wajen malaman tafsiri cewa in mun karanta kissa a cikin at-taura da linjila idan muka ga kissa ta dace da alqur'ani sai mu gaskata cewa wannan gaskiya ce in muka ga kissa ta saba abin da ke cikin alqur'ani sai mu ce wannan kissa ƙarya ce in kuma bamu ga ta saba ba ko bata dace ba bata saba ba sai mu ce Allahu a'lam la nusaddiq wa la nukadzib ba ma gaskatawa ba ma ƙaryatawa to wannan shine kun ga ma'anar cewa alqur'ani muhaimin ne ai shine wanda yake amincewa da abin da ke cikin waɗannan littafai wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah dan haka kai hukunci a gare a tsakanin su ya rasulullah bima anzalallah da abin da Allah ya saukar shine abin da Allah ya saukar maka a cikin alqur'ani kenan ba da abin da ke wajen su ba bima anza da abin da Allah ya saukar maka wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci tsakanin da su yahudawa da nasara da musulmi baki daya da alqur'ani kuma wanda ya nuna kan cewa kenan bayan zuwan alqur'ani hukuncin wadancan shari'u ya zama to mansuhi an shafe shi tunda Allah ya ce da alqur'ani za a yi hukunci kuma dama a cikin wannan ya dace da sunnar Allah akwai nasikh da almansukh akwai mai shafewa da abin da aka shafe da at-taura tana nan ita ake hukunci dukkan annabawa da suka zo bayan annabi Musa da at-taura suke hukunci yayin da annabi Isa ya zo sai ya ce ya zo wali ubay wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum na halatta muku sashen abin da aka haramta muku wato kenan ya samu hukunci da yake a cikin at-taura haramun ne shi kuma ya mai da shi halal to haka wannan shine nasu kenan ya shafa wancan hukuncin ya kawo wani sabon hukunci to idan ya halatta a yi tsakanin littafin injila da littafin at-taura a yi shi tsakanin alqur'ani da injila da at-taura min babu aula wa ahra dan haka wannan ya nuna cewa alqur'ani ya shafe hukuncin at-taura da injila wala tattabi ahwa'ahum Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bi soyayye-soyayen ransu shine kamar yanda suka yi suka canza hukuncin Allah suka kawo masa suka ce ai gashi ga abinda ake yi a cikin ga abinda muke yi yanzu idan mutum yayi zina yana daga cikin wannan soyayye-soyayen ran nasu suka ce da aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam rigima tsakanin yahudawan banu quraida da yahudawan banu nadir yahudawan banu nadir suna ganin jinin su yafi kima bisa jinin banu quraida idan dan banu nadir ya kashe dan banu quraida rabin diya zai biya amma idan dan banu quraida ya kashe dan banu nadir sai biya cikakkiyar diya bayan kuma dukkanin su yahudawa ne suna bin addini guda to wannan in ba san rai ba menene wannan kuna bin shari'a guda amma ya zama to kan cewa kun yi wariyar al'umma tsakanin ku bayan da sun ware kansu sun ce shi Abdullahi al-Mukhtar sauran al'umma ku sune goyim to kuma tsakanin nasu ma sai suka ware waɗansu bisa zalunci da san rai to shine Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ka bi soyayye-soyayen ransu wannan ishara ne ga cewa hukuncin Allah ba zai yiwu ba ya dace da san ran da san ran mutane shi yasa akwai bahasi muhimmi ga ɗaliban ilimi da ya kamata su bincike shi wajen bin shari'a wajen kafa hujja da shari'a a cikin ash-shafi bi cikin muwafaqat cewa ita shari'a ya faɗi wannan ka'ida ce muhimmiya yace shari'a ta zo ta fitar da mukallafi ne daga da'irar hawa daga da'irar sarransa domin shari'a bata zo ne ta tabbatar maka da sarranka ba kaɗan ne zaka ga sarranka ya dace da shari'a domin shari'a ta zo da taklifi ne ɗora maka nauyi rai ko baya so a ɗora masa nauyi sai wanda ransa ya zamanto tsarkakakke shine zai zamanto yayi imani kamili sai ya zamanto hawa dinsa ya dace da shari'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi wannan hadisin isnadin sa bai inganta ba da riwayar da tazo amma ya taqawwa yana karfafa ta hanyar riwayoyi da dama cewa ɗayan ku bai yi imani baya imani cikakken imani har sai sarransa ya zamanto mai biyayya ne ga abin da nazo da shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna aslan san rai baya dacewa da shari'a to amma da imani domin imani shine ya sanya ka bar abin da kake so ka koma zuwa ga abin da Allah yake so to imani shine zai sa sai ya zamanto hatta abin da kake so din ma ba abin da kake so din ma ran baya son komai sai abin da yake shine shari'ar Allah to da Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala tattabi ahwa'ahum akwai ishara ga cewa ita shari'a wato bata tana zuwa a bisa sabanin soyayye-soyayen ran mutane ne amma ja'aka min al-haq kada ka bi soyayye-soyayen ransu gabarin abin da ya zo maka na daga gaskiya cewa abin da ya wahayi da ya zo maka shine gaskiya kuma kada ka biye masar ransu wajen ka bar wahayi ka bi abin da yake zai faranta musu rai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gudun abin da yake sabanin hukuncin Allah jalla wa ala, ya fi kowa gudun sabanin hukuncin Allah, baya saurara ma kowa. Lokacin da wata mace daga kabilar Banu Makhzum, wanda yake sune masu izza a Makka, a cikin Qurayshawa babu kamar su, sune jagora, sune waɗanda suke kulla igiyar yaki, Banu Abduddar daga ciki Makhzum suke. Wata mace daga cikin kabilar Taysata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a yanke mata hannu. Yan uwanta hankalin su ya tashi cewa gashi wato wanda take sharifiya kamar wannan za a yanke mata hannu, wa zai je ma Annabi sallallahu alaihi wasallam magana kan a karba alfarma a hakura, ai mata alfarma kada azartar da haddin Allah. Sai aka ce ai ba mai iya masa magana sai wanda kowa ya san cewa masoyin sa ne, Usama bin Zaid, dan baransa Zaid ibn Haritha, saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sa, har kowa ya sani cewa Usama matsayin sojan Annabi sallallahu alaihi wasallam na soyayya ba wanda ya taka wannan masoyin matsayin. Suka ce shi za a samu ya je ya fada. Aka ce ma Usama gashi ka je ka nemi mana alfarma. Yaje ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atashfa fi haddin min hududillah, kana zuwa kana neman alfarma, kada azartar da haddi daga cikin haddin Allah. Sai da yace ina ma sai aran nan ne ya musulunta, saboda yanda ya ga bacin ran manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Saboda haka ba yadda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi san ran mutane domin ya kauce ma gaskiya, sai dai an yi umarni aka kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da bashi wannan umarnin domin a tabbatar da abu da dama a kansa yake, kuma domin al'umma daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi izina. Idan Annabi ma an ce masa salawatullahi wa salamuhu alaihi, an ce masa kada ya biye masoyace-soyacen ran mutane wajen barin abinda Allah ya saukar na daga gaskiya, to ina kuma ga waɗanda suka zo bayansa daga alƙalai da masu hukunci, masu sulhu, da waɗanda suka zo za su yi ko sulhu tsakanin ma'aurata ne, ko wajen rabon gado, ko makamancin wannan, su biye masoyace-soyacen ran mutane, su bar abinda yake shine gaskiya. Ina su kuma za su kai kansu idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an gargaɗe shi daga Allah, ina kuma gare shi. Wannan yawanci shine maksudin alqur'ani da zaka ga idan umarni ya zo, ko da wato babu alamar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wannan, ko ba zai yi ma a ce yayi ba saboda shi ma'sumi ne, amma sai a umarce shi domin maksudin al'ummar su dauki abin da girma, su rike shi da karfi, su san cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ga abin da aka hore shi da shi, ina kuma gare mu, mu kuma wanda muke mabiya, wanda muke shaitan yana gudana a cikin zuciyarmu, yana sukuwa a cikin zuciyarmu domin ya zamar da mu. Allah ta sanna, Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, ga kowanne wannan kullu dinnan, tanwin dinnan ishara ce ga wato lafazi da aka shafi shi, ai li kulli ummatin, ko kuma li kulli qaumin, kowaɗanne mutane, kowace al'umma daga cikin ku musulmi da su ahlul kitab yahudu da nasara, ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, mun sanya shari'a a gare ku, wa minhaja da tsari, da tsarin wato da tsarin addini. Ash-shir'a shine shari'a, lafazi ne na shari'a, ko kace shari'a ko kace shir'a, dukkanin su ma'anar su daya shine hanyar dake kaiwa zuwa ga shan ruwa. Larabawa kun san sha'anin ruwa a wajen su, yana da izza ruwa da za a kai da tunda su makiyaya ne. Saboda haka duk wani abu da yake da alaka da ruwa za ka ga sun sanya masa suna, hatta hanyar da za a bi a gangara wajen yanda za a kora raƙuma da dabbobi su je su sha ruwa, an sa mata suna, ita ce ma'anar ta shari'a. Shari'a ana nufin hanyar da za a gangara a kora dabbobi su je su sha ruwa. Wato kuma a cikin wannan akwai wato hikima wajen amfani da wannan kalmar ga shari'ar musulunci, ga shari'ar addini. Wato shari'a hanya ce da za ta kai mutum ya zuwa ga samun abin da shine sanadiyar rayuwarsa, domin ruwa shine sanadiyar rayuwa, ko in ba ruwa za a rayu. To haka zalika, idan baka bi wannan hanyar ba za ka kai ga ruwa ba, don haka in baka bi shari'a ba za ka kai ga abin da zai rayar da kai ba za ka kai ga abin da zai rayar da kai rayuwar ruhi a nan duniya, wadda za ka samu rayuwa ta har abada ta ni'ima a al'ahira ba. Ai zuciyarka ba za ta rayu ba sai da bin shari'a. to asalin ma'anar shari'a kenan. Allah yace ga kowace al'umma ya sanya shari'a, ma'ana dukkan al'ummomi suna da tasu shari'a. Akwai shari'a ta Yahudawa, akwai shari'a ta Nasara, akwai shari'a ta al'ummar musulmi. Wa minhaja, da kuma tsari. Al-manhaj, asalin manhaj shine at-tariq al-wasi', hanya wadda take mai yalwa. To menene bambanci tsakanin shari'a da al-manhaj? Wadansu malamai sun ce bambanci shine cewa ita shari'a shine dokoki na yanda za a tabbatar da haƙƙin Allah da haƙƙin mutane tsakanin su da juna da haƙƙin rayuwar al'umma. Manhaj kuma abinda ake nufi da al-manhaj shine hanyar tarbiya, hanyar tarbiya da take bayyana halal da haram, da abinda yake zuciya za ta yi, da abinda gabbai za su yi, da abinda harsuna za su yi, sauran abubuwa na tarbiyar addini na wato ɗabi'u kyawawa da ibada. Wannan shine al-manhaj din, wato kowanne da irin manhaj din su. Za ka ga irin tarbiyar da ke cikin addinin Annabi Musa ba ita ce tarbiyar da ke cikin addinin Annabi Isa ba, kuma tarbiyar da ke cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta saba da tarbiyar dukkan sauran. To menene maqsudi, menene hikimar yin wannan? Hikimar shine cewa Allah a cikin gwanintarsa da saninsa da iliminsa da hikimarsa ya san cewa mutane zamani yana canzawa. Mutanen zamanin Annabi Musa daban suke da mutanen zamanin Annabi Isa, mutanen zamanin Annabi Isa daban suke da mutanen zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka abin da ya dace ya zamanto shari'a a zamanin Annabi Musa ba lallai ya dace ya zamanto shari'a a zamanin Annabi Isa ba. Haka abin da ya zamanto shari'a a zamanin Annabi Isa ba lallai ne ya zamanto ya dace ya zama shari'a a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. To in haka ne, ai akwai bambanci tsakanin zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutanen wannan zamanin. Kene ya kamata a ce an sake wani annabi wata shari'a ta zo don ta dace da wannan zamanin, ko kuma shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta canza don ta dace da shari'ar wannan zamanin? Tunda idan dai wannan hikimar ita ce ta sa Allah ya rinka cancanza shari'a ga mutane, wanda yake kuma wannan haka yake kamar yadda malamai suka faɗa, to me za mu ce akan rashin canza shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gashi hatta yi ƙarni ɗari, ai hatta yi ƙarni ɗaya, hatta yi wato abin nan ƙarni goma sha hudu, shekara wato shekara 1430, a ce mutane ɗabi'ar halinsu bai canza ba? To wannan, domin amsa a cikin wannan tambayar, shi ma malamai za ka ga sun yi bayani. Allah maɗaukakin sarki ya sanya shari'ar musulunci, shari'a ce wadda take wato mai dacewa da kowane zamani, tana dacewa da kowane zamani. Ya buɗe ƙofar da sababbin abubuwa da ba su zo ba za a iya samun musu hukunci da ya dace da su a cikin shari'ar musulunci, kuma ya zamanto shi ne hukuncin Allah. Yanzu kaga babu ganye, babu cocaine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma malamai sai suka ga hukuncinsa ya dace da hukuncin giya, suka ba shi hukuncin giya wajen haramci, amma suka yi saɓani wajen haddi. Za a yi masa haddi wanda ya sha ganye, haddi za a yi masa kamar yadda ake haddin giya, ko ba za a yi masa haddi ba, tare da cewa haramun ne saboda yana sa maye, don haka abin da ke cikin giya shi ma yana cikinsa, don haka shi ma haramun ne. Amma wajen haddi fa, to malamai sai suke saɓani. Waɗansu su ce a za a ba shi hukuncin giya ne 100%, amma abin da ke sahihi shi ne kan cewa ba za a ba shi hukuncin giya ba, a yi masa haddi shi ne sai dai a yi masa ta'aziri, a yi horarwa, wanda ke kuma ijtihadi ne. Shi yasa kaga da yawa daga cikin horo da ake yi, ukubobi da ake na shari'a, an sa su ne a babin ta'aziri, akan alƙali wanda ya san shari'ar musulunci ya duba dalilai na shari'a, ya duba kuma laifin da aka yi, ya ga abin da ya fi dacewa da hukuncin Allah, sai ya zartar da shi wannan shine hukuncin Allah a wajensa. To kaga wannan ya nuna kan cewa shari'ar nan, shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shari'a ce wadda take mai tafiya da zamani. Duk abin da zamani ya zo za ka ga akwai ansa. Don haka shine za ka ga yanzu malamai suna yin fatawa akan menene hukuncin irin ɗan jariri da ake a cikin test tube baby. Menene hukunci dangane da a zo a yi ma wani operation, a dasa masa mama, bayan shi namiji ne a mayar da shi mace, me hukunci dangane da wannan? Kaga duk malamai sun yi hukunci akan wannan. Yaya abin nan za a yi hada-hadar kuɗi, aka fito da yadda za a kafa bankin musulunci, bankin musuluncin yadda zai yi amfani da wato hanyoyi na ciniki da asalinsu a cikin shari'a yake, a fitar da waɗansu hanyoyi na zamani na ciniki wanda su ma sun dace da shari'a ɗin. Duk wanda yake nuna kan cewa shari'an nan shari'a ce da ta dace da kowane zamani, wanda yake babu wannan ga wata shari'a in ba shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, sai aka sanya asalin shari'ar ba kawai alkitabu was sunna bane, duk da yake shine asali ai hukunci da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tabbatar da alqiyas, alqiyasus sahih shine kai kiyasi ingantacce, ka ga abubuwa guda biyu sun yi kama da juna, ɗaya yana cikin alqur'ani ko a cikin hadisi amma ɗayan baya ciki, sai ka ce wanda baya cikin hukuncinsa daidai yake da wanda yake cikin, shine kiyasi sahihi, aka ce shi ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin shari'a da kuma ijma'i, abinda al'umma suka haɗu a kai, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ba za ta haɗu a kan ɓata ba, saboda haka da wani abu zai zo wanda yake ba a san hukuncinsa ba, ya zamanto a tara malamai su faɗi ga matsayi da za a ɗauka, wannan ya zamanto shari'ar Allah. Kuma yanzu shine ƙoƙarin da ake taron malamai na duniya baki ɗaya, kamar ƙarƙashin OIC akwai Majma'ul Fiqh al-Islami, majalisar fiqh na musulunci, ƙarƙashin duk ƙasashen musulmi da suke cikin wannan ƙungiya ta musulmin duniya, suna da wakilci, suna haɗuwa duk shekara biyu su zauna su duba irin sababbin abubuwa da ake buƙatar a san me hukuncin Allah a kansu, su yi taro a tattauna a yi munaƙasha, sannan a yi a ɗauki matsayi guda ɗaya bisa ijma'i, duk da ba a cewa wannan ijma'i ne irin ijma'in da yake cikin shari'a, amma abu ne wanda yake zai kwantar da hankali cewa mafi yawan al'umma, malamai na al'umma sun tsaya akan wannan matsayi, tunda shi hukuncin ijma'i a tara dukkan malamai da suke da suka kai matsayin su ijtihadi a ce sun haɗu akan magana. Wannan wani nau'i ne na ijma'i wanda asalinsa an same shi daga fi'ilin sayyidina Umar. Sayyidina Umar in wata qadiyya ta sauko sai ya haɗa sahabbai ya ce ga wani abu ya faru, menene hukunci, sai su yi fatawa, sai ya ce to daga an yi wannan, daga an ɗauki matsayi akan wannan, sai ya zartar ce za ka ga an ce sayyidina Umar ya yi hukunci da shi a bisa fatawar sahabbai, shine wato al-ijtihadu, wanda ake ce ma al-ijtihadul jama'i, ayi taro ayi ijtihadi. To wanda din wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna addinin musulunci, shine addini na ƙarshe wanda ya shafi dukkan addinai wanda suka wuce, saboda haka ba ma buƙatar mu ce sai mun canza shari'ar Allah, domin waɗansu suna amfani da wannan su ce to wannan tunda mu kanmu mun yarda cewa addinin musulunci ya zo ne da shari'ar da ta dace da zamaninsa, ya shafe shari'ar at-taura da linjila, to don haka wannan zamanin shi ma ya zo da waɗansu abubuwa sababbi, sai a shafe shari'ar da take ta musulunci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a zo da wata sabuwar shari'ar yanzu, abubuwa da muke ganin ba za su dace ba a wannan zamani, kamar wannan zamani ne wanda an ci gaba, duniya ta yi fatawa ta haɗu akan cewa kisan a kashe mutum don ya kashe wani, duk wata hukuma da za ta kai zuwa ga kisa wato cutarwa ce, tana cutar da ɗan adam, wato yana daga cikin abubuwa na dabbobi, mun ku yanzu ƴan adam ne mun ci gaba, bai kamata a yi wannan ba, ba abinda majmu'atul European Union abinda suke cewa kenan, duk ƙasa da ake da dokar kisan kai akan wani laifi da mutum ya yi, ko da ku ya yi kisa ne shi ma a ce a kashe shi, inda tana da wannan dokar ana neman ta sa hannu akan za ta warware wannan dokar, abinda ake neman Najeriya ma ta yi kenan, kuma ake ta kira cewa Najeriya sai ta sa hannu akan wannan, kuna ji ba rawar can an yi ta hayaniya akan wannan, in ba ku sani ba gara ku sani, don ku gaya ma 'yan majalisar ku cewa kada a yadda a sa hannu akan wannan, domin sa hannu ne akan ba za a yi aiki da dokar Allah ba, to irin waɗannan suke zo sai a ce to a ajiye dokar Allah, tunda yanzu zamani ya zo ya canza, kamata ya kamar yadda addinin Nasara ya karɓi canji, aka canza dokoki, domin su addinin Nasara church yana da 'yancin ya yi taron limaman coci gabaki ɗaya a yi majalisin ecumenica, a wannan majalisin sai a zartar da doka ko da ku ta saba abin da ke cikin at-taura da abin da ke cikin linjila, kuma wannan ta zamanto doka cewa ai rai mai tsarki na tare da su, kuma rai mai tsarki yana shari'a kamar yadda Allah yake shari'a, kamar yadda Annabi Isa yake shari'a, rai mai tsarki shi ma ɗaya ne a cikin allanta a cikin kafircinsu da suke faɗa, saboda haka sai ce yana tare da su, in dai suka haɗu yana tare da su, saboda haka za su iya yin doka da ta share dokar Bible, mun ko mun san da duk duniyar nan za ta haɗu ta share hukuncin hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da duk in suka halatta ma kansu yin haka Allah zai sa su a cikin wutar jahannama, wannan shine itikadin mu saboda ba wani musulmi da zai kokarin yayin wannan komai yawan ilimin sa komai girman rawanin sa a ce wai su hadu da yawa da girman rawanin su da yawan karatun su su ce sun gano karatun su ya kai kan cewa za su ajiye hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ce yanzu ba za a yi hukunci da wannan hadisin ba zan ba su tafi haka ba to wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci shi daban yake ya zo ne ya dace da kowane zamani to Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu laj'alakum ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya ku zamanto al'umma guda daya akan shari'a guda daya wanda ba ta canzawa amma a cikin hikimar sa ya zamanto yayi ku daban-daban saboda yanda yake yayi halitta ku daban-daban yayi zamanin ku daban-daban da Allah zai sa ku zamanto a cikin al'umma guda daya da zai zamanto akwai kukumi a gare ku akwai takura a gare ku amma Allah a cikin hikimar sa da rahamar sa ya sanya ku daban-daban domin a cikin wannan kasancewa ku daban-daban din ne akwai fa'idodi masu yawa wanda za ku samu walakin li yabluwakum fi ma ataakum sai dai Allah yayi haka ne ya sanya ku al'umomi daban-daban dan ya jarabce ku a cikin abinda Allah ya baku na shari'a ya gani yayin da ya baku shari'ar wanne ne daga cikin ku zai rike shari'ar wanne ne kuma zai mata rukun sassauci fastabiqul khairat dan haka ku rige-rige zuwa wajen ayyukan alkhairi wato wannan kira ne ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'ummomi ma baki daya kan su rige-rige wajen ayyukan alkhairi idan yahudawa suna takamar kan cewa akan shari'a suke to su rige-rige wajen ayyukan alkhairi in suka yi rige-rige wajen aikin in suka yi rige-rige suka yi gaggawa wajen samun aikin alkhairi za su ga wannan alkhairin zai dawo da su zuwa ga addinin musulunci haka zalika nasara haka zalika duk wata al'umma wato mu zamanto masu wato gaggawa da yin fice wajen cimma alkhairi a cikin wannan akwai daburarwa ga al'ummar musulmi kan kada mu bari yahudu da nasara a ce sun fi mu wajen yin ayyukan alkhairi kaga ana yanzu ana yunwa a Somalia a ce sai wato waɗanda suke yahudu da nasara su ne za su yi gaggawa wajen kai ɗauki wajen ƴan uwan musulmi a Somalia da suke mutuwa da kafofin yaɗa labaransu CNN da wani ne suna ta kira a je a taimaka kuma wanda ake taimakawa din nan wanda ake cewa ku je ku ba da kuɗi in kun bayar ran da za a je a kaima ƴan masihu ne ƴan mission su za a kaima su kai musu abin nan su kai musu alkama amma kuma manufarsu shine su raba su da addinin Allah to kada mu kyale su riga mu wajen aikin alkhairi mu zamanto mu ne margaya wajen ayyukan alkhairi a cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa kan mutun ya zamanto kada ya yadda ya zamanto a cikin na baya-baya yayin da ake aikin alkhairi ya zamanto a cikin sahun gaba haka ake so domin kada ya zamanto an zo za a datse in baka sani ba kun san ana datsiya kowa yanzu ko abin nan ne rabo ne ake yi na abincin buɗe baki idan abincin iyakantacce ne a ce to jama'a ai layi wanda bai zamanto a fankon layi ba ana karɓa daga an zo tsakiya sai a dare to a ce to ana ba ku hakuri ku hakura to kana tsammanin wajen shiga aljanna ba za a yi haka ba za a yi fa zurba bainahum bisurin lahu bab Allah ya ce ana tafe tare da muminai da munafikai da kowa da kowa sai a sanya bango mai kofa batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'azab cikinsa rahama ne bayansa ku azaba to kaga wanda aka tsare yana baya shi yana cikin yan azaba kenan wanda kuwa riga ya shiga hani'an lahu to Allah ya sa mu a cikin su dan haka mu zamanto masu gaggawa wajen tafiya mu wajen aikata sa alheri koda an dade muna ciki shine Allah ta'ala ya ce fasabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a ga Allah gabaki ɗayan ku za a mayar da ku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ba ku labari a cikin abin da ku kasance kuna sabawa tsakanin ku da juna domin hukunci dai na ƙarshe yana wajen Allah nasara ga abin da suke faɗa yahudu ga abin da suke faɗa mu ko musulmi ga abin da muke faɗa muna sakani tsakanin mu da juna to hukunci yana nan wajen Allah Allah zai ba mu labari in mun koma gare shi amma mu musulmi muna itikadin cewa tun Allah ya ba mu labarin a cikin wahayi akan wannan muke amma labarin da Allah zai bayar a nan wajen shine labari na ƙurunƙus na ba wanda kuma zai sake wata magana idan Allah ya ce din ga hukunci an koma wajensa suka ce abinda suke a kai suka ce sune abna'ullahi wa ahibba'u Allah ya ce ƙarya suke a nan duniya sun ce ba su yadda ba to ranar alkiyama za su zo a gaban Allah ala ru'usul ashhad a gaban dukkan mutane ya ce ƙarya kuke to kuma a lokacin nan me za su ce to shine wannan ishara ga ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin marabauta a cikin wannan rana.
يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
تو الله تعالى يأتي كما من سوكر غريكا a cikin dai littafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wannan atsafi ne akan wa anzalna ilayka alkitab ai wa anzalna ilayka fil kitab an ihkum bainahum muka saukar gare ka cewa ya rasulullah kai hukunci a tsakanin su bima anzalallah da abinda Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soyayce soyayen ransu wahdharhum an yabtinuka an ba'di ma anzalallahu ilayka ka kiyaye su kada su fitine ka ga barin sashen abinda Allah ya saukar a gare ka wato kada ya zamanto wato wannan ƙara ƙarfafa wajibcin hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar da kuma rashin bin san ran al'umma wajen barin hukuncin Allah wato kada domin ka dada dama mutane ka biye masar ransu ya zamanto ka canza hukuncin Allah to sannan kuma Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka kiyaye su kada su fitine ka kada su bi hanyoyi da za su zamar da kai su sanya ka ka bar sashen abin da Allah ya saukar gare ka wato wannan nuna ma annabi sallallahu wannan yana wannan ayar kamar yadda malamai suka nuna tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan matsayin da ya dauka domin waɗansu manya-manyan Yahudawa su Abdullahi ibn Suriya da sauransu su uku manya-manyan su suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ga fa kabiya ta faru wannan kabiyar ga yadda take abinda muke so kai hukunci in kai hukunci mutane za su yadda kai hukunci da kaza da kaza abinda yake ya dace da san ransu sabanin abinda ke shine gaskiya kai hukunci aka idan kai wannan hukuncin mu kuma mun maka alƙawari za mu zo musulunta yanzu a ce kaman mu sun musulunta me kuma kake nema sai yahuda za su musulunta su bi ka ko ba haka ba suka zo suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tai kaga idan wani ne sai ya ce ai abinda zai taimake addini ai ba komai dan dai an danyi wannan atake nan gaba shikenan a gyara tunda duk za a musulunta irin tunanin mu kenan ko ba haka ba irin tunanin mu kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba zai canza hukuncin Allah ba in za su musulunta su musulunta akan sun ga addini na gaskiya ne in ba za su musulunta ba su zauna a cikin rashin musulunci su amma ba zai canza hukuncin Allah ba to shine Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka kira a cikin wannan ayar dan ayi ishara ga wannan mawqif din ga mabiya gabiya su san irin wannan matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka gashi har Allah ya nemi masa yace yana masa gargadi kan kada ya bari domin suna nan suna kokarin su wato makiyan addini suna nan su kokari su zamar da shi ga barin hukuncin Allah yace wahzarhum ka kiyaye su kada su fitine ka alfitna abin da ake nufi da fitina shine ka bar gaskiya ka koma ga bata wato kada su zamar da kai ga barin gaskiya ka bi su a cikin batan su ka bar abin da sashen abin da Allah madaukakin sarki ya saukar a gare ka fa in tawallau idan suka kiyadda da kai suka juya baya ga barin wato su karbi hukuncin naka wanda yake shine hukuncin Allah suka dage akan sai dai ka canza hukuncin ka canza hukunci da zai dace da san ransu to in suka juya baya suka ki fa alam ka sani ya rasulullah annama yuridullahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana nufin yayi musu azaba ne sanadiyar sashen zanuban da suka aikata wato daga cikin wato abinda hukuma da Allah ta'ala yakan yi da laifin mutum shine sai Allah ya tsananta masa wajen bin Allah sai Allah kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake fara yake cewa zaka ga waɗansu malamai sai su Allah sai ya shiryar da su sai Allah ba zai shiryar da su ya zuwa ga fatawa da za ta ba mutane sauki ba sai su yi musu fatawa mai tsanani su wahalar da al'umma saboda me? Saboda wani laifi da suke da yake tsakaninsu da Allah jalla wa ala. Inda sun zamanto ahlul istiqama ne tsakaninsu da Allah da kyau, sai Allah ya shirye da su ya zuwa ga abin da yake sauki da abin da yake shine rahama. Amma yayin da za ka ga wato Allah ya sanya wa mutum hukunci da zai zamanto azaba a gare shi, to la Allah wani laifi ne yayi ma Allah, sai Allah bai masa muwafaka ya zuwa ga abin da zai zamanto rahama a gare shi ba. Shi yasa nan shine Allah ta'ala yake cewa ka sani ya rasulullah, idan irin wannan ya faru to Allah yana nufin yayi musu azaba ne da sashi, saboda sashin abin da suka aikata na zanubansu. Wa inna katiran minan nasi lafasiqun, daiwa daga cikin mutane wallahi fasikai ne, wato daiwa daga cikin mutane dabi'ar su haka take, rashin bin Allah kaɗan ne wanda za ka ga kan cewa tsoron Allah shi ne a gabansu. Shi yasa za ka ga daga an yi fatawa wadda za ta sa wa mutane sassauci wajen rashin bin Allah, ya ce ta yi kagama malamai ma ga abin da suka faɗa, so dama abin da mutum yake so kenan. Kaɗan ne wannan an yi fatawa zai ce a tsaya fa a duba, kaɗan ne za ka ga irin waɗannan. Amma mafiya yawan mutane wato masu fita daga da'ar Allah ne. Don haka kai abin nan wannan akwai wato tsoratarwa ga masu fatawa kan cewa ka kiyayi mutane da za ka ga sun zo maka da abin da yake za su cuɗanya domin so suke su samu ka ba su license na su saba ma Allah. Lasisi suke nema na su saba ma Allah jalla wa ala. To kai ka zama mai tsoron Allah ne, ka kiyayi su zamar da kai, domin mai ba da fatawa mai sa hannu ne maimakon Allah, mai cewa wannan hukuncin Allah ne. Shi yasa Ibn al-Qayyim ya kira sunansa I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, sanar da masu sa hannu maimakon Allah ubangijin talikai, wato masu fatawa. Ya yi littafi ne domin masu fatawa su sani. To kamar masu fatawa ma haka alƙalai, haka alƙalai. Sannan Allah ta'ala ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun, to koko hukuncin jahiliya suke nema. Menene hukuncin jahiliya? Shine hukuncin da ba a asasa shi a bisa littafin, a bisa shari'ar Allah ba. Duk wani hukunci wanda ba a bisa shari'ar Allah yake ba, wannan shine hukuncin jahiliya. Aljahiliya shine lokacin da ake rashin sanin shari'ar Allah da shari'ar annabawa, shine jahiliya. Kamar tsakanin zuwan annabi, tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan fatara ana ce mata fatarar jahiliya. To haka duk lokacin da mutane suka ajiye shari'ar Allah waje ɗaya, suka ɗauko wani abu daban, ko me suka kira shi, ko sun kira shi technical age ne, ko sun kira shi science ne, ko sun kira shi democracy, ko me suka kira shi, in dai sun aje shari'a Allah waje ɗaya suka ɗauko shi, to wannan shine hukuncin jahiliya. Shine Allah yake ta, to shin hukuncin jahiliya suke so maimakon hukuncin Allah? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, wane ne yafi Allah kyan hukunci ga mutane waɗanda suke masu yaqini, wato masu sakankancewa, masu da imani na gaskiya. Duk mai imani na gaskiya ba zai samu wani hukunci ba irin hukuncin Allah, ba zai yi kyashin shari'ar musulunci ba. Yayin da za a ce masa wannan shine shari'ar musulunci, za ka ga wani karfashi yana karɓansa hannu biyu. Amma yayin da zai san cewa wannan ba shari'ar musulunci bane, duk yadda kai amfani da shi kace masa ai dole ne a bi doka, dole ne a taimaka wajen tsayar da doka, ba zai samu karfashin yin haka ba. To a cikin wannan akwai ta'aridi ga Yahudawa akan cewa imanin su ba na gaskiya bane, domin da imanin su na gaskiya ne da za su zo ya zuwa ga hukuncin Allah, ba za su nemi su zamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga barin hukuncin Allah ba, za su nemi aiwatar da hukuncin Allah akan su ne. Kuma a cikin wannan akwai tambihi ga musulmi kan cewar yayin da zai zamanto kan cewar mutum yana neman wani hukunci daban ba hukuncin Allah ba, yana ganin shari'a ta yi kukumi, yana ganin kan cewa yaya za a yi a cikin wannan karnin a ce dole sai an yi shari'a, ya kamata a san yadda za a yi a gyara, ya kamata a san yadda za a yi a sassauta, zaman nan fa an san yadda yake, muna zaune ne fa zaman doya da manja, ya kamata duk ana ta kawo irin waɗannan. To wannan dalil alama ce na kan cewa imanin mutum ba na gaskiya ba ne. Yayin da yawan nan sai a ce malam ka je ka tsaye da sallah, ka inganta imaninka, sannan daga baya ka zo mu tattauna akan wannan. Domin yayin da ka zamanto kan cewa ka karfafa imaninka ya zamanto na gaskiya, to za ka ga tunaninka ya sha bamban. Kuma a cikin wannan akwai ishara ga cewa wato irin gwargwadon imanin mutum irin gwargwadon yadda yake ganin abubuwa. Sau da yawa waɗansu za ka yi musu abin wani lokaci ba na ƙwaƙwalwa ba ne, ba a ƙwaƙwalwa ne ake gani ba, abin a ruhi ne, a zuciya ne, zuciyar da take tsarkakakka mai gaskiyar imani, abinda yadda take gani ba kamar yadda wanda yake zuciyarsa zunubai sun lullube ta ba, da rauni, da rashin yaqini, da rashin imani, ba za ka taba hada su gaskiya tare ba. Wani daga an gaya masa cewa ai ya kama ai yan uwantaka a bisa addini kawai ake yi, babu yan uwantaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, sai ji wannan magana sai masa nauyi, cewa zaka faɗi wannan magana saboda me? Saboda bai samu wannan bai samu wato madubin zuciyar tasa ba, a goge shi ba. To ba abin da yake goge madubin zuciya illa ayyukan imani. Al-iman yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siya. Imani yana karuwa da da'a, yana raguwa da saban Allah. Saboda haka matakin farko yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya kasa istislami ga shari'a, ya kasa miƙa wuya ga shari'a, shine ya inganta imaninsa ta hanyar ya koma ya lizimci farlan da Allah ta'ala ya dora masa, ya zamanto kan cewa ya tsarkake zuciyarsa, ya inganta, ya samu aqida sahihiya, aqidat tauhidi, babu shirka, babu bid'a a cikin aqidarsa, sannan kuma ya dawo ya tsaya, ya tsayar da sallah yadda Allah ta'ala ya ce. Idan wannan ta so masamuwa, wannan tarbiyya ta so masamuwa, to shine a lokacin nan za a ga sauran hukunce-hukunce ya samu sauƙin miƙa wuya a gare su. Amma matsawar bai samu wannan ba zai haka ba. Shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa mutane sai da aka ba su imani kafin a ba su alƙur'ani. Da daga farkon zuwan alƙur'ani an ce kada ku sha giya, kada ku yi zina, cewa wallahi ba za mu iya ba. Amma sai aka rinka saukan musu da ayoyi da suke maganar aljanna da wuta, suke maganar ranar lahira, har sai da tukunar zuciyar ta tsorata, imani ya shiga cikin zuciyarta, imani ya shiga ciki, ya zama dirshan a ciki. To sanan da shari'a ta zo ana gaya musu, sai ka ji sun ce sami'na wa ata'ana. To haka tarbiyar alqur'ani take. Sai an yi wannan, to abinda muke bukatar mu rinka yin wajen tarbiyar mu rinka yin wato daga foundation ake gini, sannan a tafiya zuwa ga sama. Ba daga sama za a fara gini ba, a ce lokaci ɗaya duk za a yi komai da komai. Dole sai an ɗauko abu mataki-mataki, a hankali a hankali. Wannan shine uslubin alqur'ani, wannan shine uslubin manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi. Allah ya ba mu hikima, Allah kuma ya ba mu istiqama akan tafarkinsa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.